Hausa, shin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noman da Dalol FM. A kasar Ghana ana iya kama ma Alpha Radio Kumasi, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Muhammad Hafiz Baballa ne da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Asabar 12 ga watan Janairun 2019 a daidai wannan lokaci. Da farko dai ga kanin labaran.
Amurka ta sake bayyana cewa ta fara aiwatar da tsarariyar janyewar sojojinta daga Siriya. Daga yau Asabar rana ta 22 da rufe wasu ma'aikatun gwamnatin tarayyar Amurka, wannan ya zama mafi tsawo a tarihin rufe ma'aikatun Amurka. Jaridar New York Times ta ce jami'an hukumar bincike ta FBI sun taɓa binciken ko shin Trump ɗan koren Rasha ne, amma zuwa yanzu babu tabbacin hakan.
Kanin labaran kenan. Za ku ji cewa a Najeriya ana ci gaba da kallon hadarin kaji tsakanin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Dr. Abubakar Bukola Saraki da babban sufetan 'yan sanda Ibrahim Idris. Ko me masana harkar siyasa suke cewa?
Saɓanin da ke tsakanin Bukola Saraki da shugaban 'yan sanda Ibrahim Idris da ɗaɗɗiya ce. A baya majalisar ta yi ta neman shugaban 'yan sanda ya halarta a gabanta ya amsa tambayoyi yake.
Sannan har ila yau dai a Najeriya za ku ji cewa hukumar kwastam mai kula da shiya ta ɗaya ta kama wasu kayayyaki da aka haramta shigowa da su cikin ƙasar. Muna tafe da cikakken rahoto. Sannan Ibrahim Ka'almasi Garba zai zo da maimakin shirin amsoshin tambayoyinku, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Amurka ta bayyana ji jama'a cewa ta fi fara aiwatar da tsarariyar janyewar sojojinta da ke yaƙi da ISIS a arewaso yammacin Siriya. Mai magana da yawun hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon Sean Robertson ya bayyana a rubuce cewa ana aiwatar da matakin soji da ake kira Operation Inherent Resolve ne bisa ga wani jadawalin da hukumomi a Amurka suke tafi da shi. Robertson ya ƙara da cewa janyewar ta ta'allaka ne kan halin da ake ciki a zahirance, ciki har da tuntuɓar juna tsakaninmu da abokan hulɗarmu. Kuma ba za mu yi wata janyewa bisa ga wani wa'adi haka kawai ba. Amurka za ta ci gaba da bayar da gudunmawa ga sojojin gamayya a Siriya a yayin da take aiwatar da janyewar a lokaci guda kuma daki-daki bisa tsari, saboda tabbatar da kare lafiyar sojojin Amurka, amma kuma saboda tabbatar da tsaro a al'amarin. Ba za mu furta wani abu game da wa'adi ko kuma inda sojoji suka dosa ba. Rufe wasu ma'aikatun gwamnatin tarayyar Amurka da aka yi ya kafa tarihi a yau ɗinnan Asabar. Yau rana ta 22, wannan rufe ma'aikatun da aka yi ya zama mafi tsawo a tarihin Amurka. Rufe ma'aikatun ya samo asali ne daga buƙatar shugaba Donald Trump ta a samar da biliyoyin daloli na gina katanga tsakanin Amurka da Mexico, wanda kuma Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat ke adawa da shi. Trump jiya juma'a ya bayyana abin da ke faruwa akan iyakar da yunkurin mamaya. To amma daga bisani ya ce ba zai ayyana dokar ta ɓaci a halin yanzu a matsayin wata hanyar samun kuɗin gina katangar da kuma kawo ƙarshen rufe ma'aikatun gwamnati ba. A kalamansa na baya-bayan nan kan takaddamar tsakaninsa da 'yan Democrat, wadda ta biyo bayan buƙatar da ya gabatar ta kuɗi sama da biliyan 5 a matsayin kashi na farko na kuɗin gina katangar, shugaba Trump ya ce shi ya fi son ganin Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ta kaɗa ƙuri'ar amincewa ta samar da kuɗi. Jaridar New York Times ta ce jami'an hukumar bincike ta FBI sun damu matuƙa da take-taken shugaba Donald Trump bayan da ya kori shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey. Don haka suka shiga binciken ko shin yana zagon ƙasa ne ga muradin Amurka. Jaridar ta ce majoyinta wasu tsoffin jami'an hukumar ne da kuma wasu mutanen da ke da masaniya game da binciken, waɗanda duk suka buƙaci a sa kai sunayensu. Waɗanda jiya jama'a suka ce jami'ai sun shiga binciken sanin ko shin Trump na aiki ne da Rasha da gangan ko kuma ya faɗa gadar zaren da Rasha ta shirya ba da saninsa ba. Jami'an sun gaya ma jaridar cewa bayan korar James Comey a watan Mayun shekara ta 2017 sun damu da yadda Trump ya alakanta korar Comey ɗin da binciken da ake yi kan zargin katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa na Amurka. Babu dai wata tabbatacciyar shaidar cewa Trump ya haɗa kai da Rasha yayin da yake yaƙi neman zabensa. Kuma Trump ya sha nisan ta kansa da duk wani zargin haɗa kai da Rasha. Ita ma Rashar ta ƙaryata wannan zargin. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ganin halin da ake ciki a Iraki, Amurka da Poland za su shirya wani taron haɗin gwiwa na ministocin ƙasashe don ƙarfafa zaman lafiya da tsaro a yankin gabas ta tsakiya. Za a yi wannan taron ƙasa da ƙasa ne a birnin Warsaw a ranar 13 zuwa ranar 14 ga watan Fabrairu. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gaya ma gidan talabijin na Fox News cewa taron zai fi mai da hankali ne kan kwanciyar hankali da tsaro da zaman lafiya da walwala da kuma tabbatar da cewa Iran ba ta yi tasiri mai haɗari a yankin ba. Pompeo da daren jiya juma'a ya isa Abu Dhabi na haɗaɗɗiyar daular Laraba bayan wata takaitacciyar ziyarar da ya kai Manama a Bahrain. Ɗan takarar shugaban ƙasar Congo Martin Fayulu na shirin gabatar da buƙatar sake ƙidayar ƙuri'un zaɓe wanda sakamakonsa ya nuna cewa Felix Tshisekedi, wanda shi ma jagoran 'yan adawa ne, ya kada shi. Da yake magana ta wayar tarho jiya juma'a da Eddie Isango na sashen Faransanci na muryar Amurka, Fayulu ya ce zai garzaya kotun kundin tsarin mulki a yau ɗin nan Asabar ya buƙaci alƙalai su bayar da umarnin sake ƙiraye kurko. Hukumar zaben ƙasar ranar Alhamis ta bayyana cewa Tshisekedi, ɗan wani daɗaɗɗen jagoran 'yan adawa, ya ci zaben shugaban ƙasar bayan da ya samu kurkun da suka ɗara na Fayulu da sama da 600,000.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga Abujan, Najeriya, inda za ku ji cewa ana ci gaba da kallon hadarin kaji tsakanin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Dr. Abubakar Bukola Saraki da babban sufetan 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris, wanda wannan rashin jituwa tsakaninsu ta samo asali ne tun lokacin da Majalisar Dattawan Najeriya ta nemi babban sufetan 'yan sandan ya bayyana a gaban ta yaki. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Dr. Abubakar Bukola Saraki ya bayyana cewar sufeta janar 'yan sandan Najeriya ne zai ɗauki nauyin duk wani abin da ya same shi maras kyau nan da 'yan kwanakin da za a yi zaɓe. Dr. Saraki, wanda ya ƙorafin cewar rayuwarsa na cikin haɗari, ya yi zargin cewar wasu 'yan bangar siyasa sun farwa gidansu a birnin Ilorin bisa rikiyar 'yan sandan Najeriya suka kuma kai hari ga waɗanda ke cikin gidan. Yana mai koken cewar 'yan sandan Najeriya na ci gaba da takura masa da shi da iyalansa. Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya ya ce ranar Alhamis ɗin da ta gabata, bayan da jam'iyyar APC ta kammala gangaminta a birnin Ilori, wasu daga cikin 'yan jagaliyarta sun je wuraren da magoya bayansa ke Nastaran, inda suka sassare su da wukaƙe da adduna da ma harbi da bindiga, wanda yanzu haka mutane biyu suna jiyyar harbin da suka samu, kuma an yi haka ne duka bisa rakiyar 'yan sandan Najeriya. Cikin martanin da ta mayar, rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce duk waɗannan ƙorafe-ƙorafe da shugaban majalisar dattawan Najeriya yi ba gaskiya ba ne. So kawai yake yayi wasa da hankalin 'yan Najeriya. Kakakin rundunar 'yan sandan DCP Moshid Jimo, cikin wata sanarwa da ya aiko mana, ya ce 'yan sandan ba su baiwa wasu 'yan bangar siyasa kariya su je su yi aika-aika ba. Dr. Abubakar Umar Kari, babban malamin siyasa ne a Jami'ar Abuja.
Saɓanin da ke tsakanin Bukola Saraki da shugaban 'yan sanda Ibrahim Idris da Latiya ce. A baya majalisar ta yi ta neman shugaban 'yan sanda ya halatta a gabanta ya amsa da tambayoyi yake, inda aka yi ta kiki kaka. Sannan kuma 'yan kwanakin nan za a iya ci muku santan tuwon majalisar dattijai da dama suna fitowa fili da cewa kada shugaba Buhari ya kuskura ya ƙara wa'adin da ke shugaba kuma 'yan sanda. To saboda haka wannan wata rataddiyar matsala ce. Abin da kawai ya faru kwanan nan ya nuna irin ƙazancewar wannan taɓarɓarewar alaƙa tsakanin mutane biyu. A sa'annan kuma an sa siyasa a ciki, saboda su ɓangaren su Bukola Saraki da majalisar ta PDP suna ganin cewa kasancewar Ibrahim Idris a matsayin shugaban hukumar 'yan sanda zai musu nakasu in an zo zaɓe. Saboda haka za su yi amfani da duk wata dama da suke da shi su ga cewa idan ya ƙara wa'adinsa wanda kwanaki kawai ta rage masa ya kace.
Kana ganin hakan zai iya yin illa ga sha'anin zaben da za a yi nan gaba?
Idan wa'adin IG Idris Fortune ya kare aka kara masa, wannan zai zama kamar wani abun da 'yan adawa za su iya amfani da ita ya alal misali an kada su zaɓe. Idan suka samu nasarar shugaba Buhari bai kara masa wa'adi, wannan zai nuna cewa barazanar 'yan siyasa suna da tasiri kenan kwarai da gaske.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. To har yanzu dai muna Najeriya, inda za ku ji cewa hukumar custom mai kula da shiya ta ɗaya da ta haɗa da jihohin Lagos da Ogun ta kama wasu kayayyaki da aka haramta shigowa da su cikin ƙasar, waɗanda suka haɗa da manyan motoci na alfarma da kuma miyagun ƙwayoyi. Ga baban gida Jibril da cikakken rahoto.
A ƙoƙarin da hukumar kwastam a Najeriya ke yi na ƙara samun kuɗaɗen shiga ga gwamnatin ƙasar, saɓanin dogaro da man fetur da gwamnatin Najeriya ke yi, rundunar kwastam ta ɗaya mai kula da jihohin Lagos da Ogun ta tara kuɗaɗen shiga a watanni huɗun da suka gabata na naira biliyan 5 da miliyan 100. A hira da manema labarai a Lagos, controller rundunar hukumar ta ɗaya Alhaji Muhammad Ali ya ce kuɗin an same su ne daga kayayyakin da gwamnatin ƙasar ta haramta shigowa da su. Kayayyakin dai sun haɗa da manyan motoci na alfarma 34 da buhunan shinkafa na kusan 40,000, sai kaji 'yan ƙasar waje na ƙanƙara da man girki da kunshin tabar wiwi 3,792.
Mun kama wasu ƙwaya magunguna waɗanda duk wani magani da kaga babu nabdar number kaga cewa ba maganin kwarai ba ne, saboda haka bamu san hadarin da zai kawo ba. Maganin kala-kala ne, wasu cikin kwalabe, wasu cikin kwali. Tun da na duba na gaba su da nabdar number, bal muna tsaye da driver mu fara bude board mu duba aka yi kawai sai shiga daji, kaga cewa ba gaskiya kenan, sai muka dauko su suna nan. Yanzu abinda doka ta ce muyi mun ma handin over to ma'aikatan nabda, to bani takarda sun taking over na handin over, sai in tura hedu kwata na basu, kaga kowa na da shaida kenan.
A cewar controller Muhammad Ali, hukumar ba za ta gajiya ba wajen kama haramtattun kayayyaki ko kayan da aka yi koran biya musu haraji, kama daga tashoshin jiragen ruwa zuwa kan iyakokin Najeriya da sauran kasashen makwabta, a inda zaɓe ya karato na ƙasa da kwanaki 40 a ƙasar. Kuma tare da sauran jami'an tsaro yanzu haka sun dukufa wajen sa ido na kamawa tare da haramta shigowa Najeriya da makamai da sauran ƙwayoyi masu sa maye, kuma za a iya amfani da su wajen tada fitina a lokacin zabuka masu zuwa. Ko a bara ma dai sai da hukumar ta Kwastam a shiyar Lagos ta kama makamai fiye da 700 wanda aka shigo da su kasar ba tare da izini ba. To ko akwai kira da controller zai yi wa ƴan Najeriya game da harkar fasakori?
Kira ga jama'a shine idan ka bi ka'ida zaka ga abu ya zo maka cikin ka'ida. In kuma baka bi abin da aka ce ba, baka bi doka ba, to zaka samu sabani. To shawara ta anan shine an ce kar a shigo da wannan abun, to a daina shigowa da shi. Sannan kuma mu kuma ƴan Najeriya mu taimaka ma custom. Wannan fa aiki da custom suke ba suna yi domin kansu bane. Wannan kuɗin da suke tarawa daga cikin wannan kuɗin ne ake gina hanyoyi, daga cikin wannan kuɗin ne ake gina asibiti.
Baban Hajibrin Murai Amurka daga Lagos.
Gaida baban gida Jibril. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 10 na safe da minti 15, wato karfe 4 da minti 15 agogon Najeriya, Niger, Chad da Kamaru, wato karfe 3 da minti 15 agogon Ghana. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Malam Musa Hadirin Asuba da Magaran da Ado Danjuma garin Bindi kan ƙasar da tafiyawan Fulani da kuma ɗan taƙaitaccen tarihin Fulani. Sai kuma ansar tambayar Musa Gidau ko Gidau Gombe, mai son ɗan taƙaitaccen bayani kan Scandinavia. To, za mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Musa Hadirin Asuba kan tarihin Fulani. Idan masu tambayar na saurare, za mu koma ɗan baya kaɗan mu ɗora daga inda Nasiru ke ma mai bayar da ansar tambayar cewa.
O, wannan futa toro ɗin na mana ƙarin bayani, mu fahimci me futa toro ne?
Futa toro gari ne. Gari futa toro ɗin nan lokacin da Sibaji Bango da wannan masu agoba ya zo a tarihin da waziri Zunai da rubuta da ya zo sai aka awar masa da ya wacce aka zai Bajo Mango. Bajo Mango ita ɗin nan da aka awara sai da ta haifi yara guda huɗu suka so mai Fulatanci da Rabroba da Wuyo da Manasi na manta suna ɗaya su huɗu suka fara yin Fulatanci. Nan ne ko an sami asalin Fulani. Kuma abin da ya sa da suka zo shi ɗin da ya zauna a wurin ya zo ba a yi yaƙi ba suka bi addinin Musulunci. Sai Ogba sai dalili abinda wannan waziri Junaidu sai rubuta littafi na karanta a wurin ba tare da kai na gina shi ba.
Waziri Junaidu wani marubuci ne
na Sokoto.
Waziri
Zainab Sokoto sai rubuta littafi, sai rubuta Bajo Mango ita ce aka aure Ogba ya haifi ya huda hudu ya'yan nan da littafi yanzu a fadi ko da dangin Fulani wanda ya haife su su ne waɗannan da suka zo ma fada sunan waɗannan kakanninsu da aka aure da Bajo Mango sunan yaran su Wakuru shine da suka samu suka yi yawa aka yaba suka soma fada da annan kawunan su asalin uwar su sun so watsewan su wasu suka je tun da an ce asalin uban su daga gabas ne za su koma da zai fason zuwa Najeriya.
Ukuba din nan shi waye ne kawai a cikin wannan labarin?
Nasi ana fada cewa sai Ukuba dan Nasi yana cikin zuwa Annabi Ibrahim daga Bagadaza
shi ne ya taho wajajen kasar Mali a nan ne aka wannan garin futa toro da
nake. To a futa toro ne zauna sarkin sai ya so Bajo Mango ya aura ya so ma aifan Fulani so yaran guda huɗu suka so mai Fulatanci abinda waziri Zainab ya rubuta ni ba ni Musa ya fara ba.
Kuma sannan sai suka rika yawa suka taho suka fi yawa a nan yankin Najeriya.
Suka yawa a can suka so ma fada da asalin wa'ancan da aka samu su Kuro ne. Fulani suka rinjaye su suka wasu suka bazu suka fada suka bazu suka fada duka wuraren nan suka ce za su koma asalin baban su inda ya fito daga gabas da yin zuwan su Najeriya. Suka zauna daiba daga cikin su masu tabiya sun zaman su a Kamaru da nan din da duka.
Kuma wasu Fulani da na gamu da su zan iya cewa nan dab da ma Abuja wajajen yankin kefi din nan da ƙauyukan da suke zagaye da nan ga su nan Fulani ne har da shanun su amma ba sa jin Fulatancin ko guda ɗaya su kuma wani dangi ne waɗannan.
A'a su hausawa ne suka batar da su mutane kamar Sullubawa ne ga su nan masu Boko Haram suna nan Sullubawa ne amma ba sa jin Fulatancin don zaman ƙasar Hausa. Yanzu ko kogon nan Gombe da muke magana yanzu ɗin nan waje gida kake ji ana Fulatancin da sarkin Gombe yana jawabi kowane tari da Fulatanci ke da mutane tuddu suna Fulatanci. Sarakunan suka daina yin Fulatanci shi yasa talakawa suka yadda Fulatanci adama wanda yake ciniki yake da kuma hudan da fulani yake da sai yasa har yanzu har kabilun su suna jin fulani ciniki da fulani yake wanda zai kawo haka
ba shakka na Alhaji Musa Yola na ji kwanaki nan Mambila nan Guroje inda na samu wasu ma Arab shiwa ne amma fulancin suke sai ka dauka duka ma fulani ne
a'a amma an Guroje ba mutanen su fulani ne wa'anda suka taga da Yobe din nan bayan su suka zauna an Guroje na san zauna an Guroje su ne akwai kuma Rahaji akwai Geroji akwai kai na manzo kalmin su ne suke Mambila kuma Mambila har suke tunda suke nan 1960 da naje Mambila lokacin kowa da filin gonan sa iyakacin sa sanun sa shika zai wuri ba su shika sanun wani ba Arab su ba da Fulani ne
Alhaji Musa Yola ko wani abu da ake cewa ko Fulani kuna da shi shine duk da an ce ba kwa yadda da rene amma kuma ba kwa manta gaba wato mana yan muku ne laifi sai kun ko bayan shekara nawa ne sai ku rama me zaka ce kan wannan
wannan hali nan adam ne bai kamata dan adam ya sanin mutum in ma an kyautata masa kada ya manta kyautar da aka masa in an su an muna na masa kada ya manta da an muna na masa ba daidai bane dan adam ya manta haka Allah ne ya mana haka duka duk wani mun ne zama jaki kenan in ma an kyautata masa zai mantawa da kyauta kuma an cuce zai manta da an cutar da shi dole kuma Allah magace wai an cuce ka ko karama gurgurdun abin da aka cuce ka sai amma inda kai hakuri sai yafi
Alhaji Musa kamar na tabo ka har hulatancin da kai fara taso ne ai
eh ba haka bane daidai ne ayin fadi haka dan gaba daya fulatani mutumin kirki bai kamata ya manta da abin da aka masa ba duk mutumin da yake manto abin da aka masa da abin da aka yi masa da abin da aka cutar da shi ya manta to ya zama dabba
ai haka ne ku zira gashi wannan zantara ko wata al'ada ta Fulani ta fulaku da ake magana da an san Fulani mutane ne masu jin kunya masu kawaici amma yanzu sai ka ga an samu matsaloli wasu yaran Fulani har ana samun cikin waɗanda suke ma sace mutane har da fushi da makami ma sai ka samu akwai Fulani a
ciki ba don lokaci ya ƙara zan gaya maka duk in kai sata ba nan ba a Najeriya ba amma ba mai karfin zuciya sai ya sata sai su yi sata bairo amma sata tsara ne a fata in ba Fulani zai yi kan sa kwanda zai yi a Najeriya nan sai ba Fulani ko ana so ko a su suke yi mu dan Fulani nan su suke yi Fulani akwai na zaure akwai na jeji cutar da su aka yi aka kare su hannun su dama su hannun suka sani me za su yi to bayan sa da mai aka saka musu dole an sai cutan sai inta aka yi wallahi kuma rashin kunyan da kake suke yi dacen ba Fulani ba Fulani ba ka taba zan Fulani yana ci abinci a kasuwa banda yanzu zaman da aka kawo yau ko fura akwai zaurukan da ake zuwa safura ko da kun da Bahaushe ma da furan a daura yake kai masa to amma gaga yanzu an zama kara zube an yada al'ada an yada addini an yada komai an koma an kama abinda ba sani ba
akwai alamun cewa za a iya dawo da shekaru na baya can da irin waɗannan al'adu masu kyau aka yi su zuwa nan gaba
yana da wuya ainihin sai in mun koma na farko tukuna ma ai ba mu da kasa maka samu ne dukan mu mun mai da kasan muna zaune kawai kaman ka zo kai loji ne zaka wuce kuma Najeriya ita ce kasar mu bamu da wata kasa banda wannan kasar amma haka ba ma kishin kasar sai kanmu duk wanda yazo din abin da suke mutane tunanin sa da matarsa yan uwansa ma ba ruwansa da su ba haka muke ba
yanzu kan bari mu waiwayi ansar tambayar Musa Gidau ko Gidau daga Gombe mai son dan takaitaccen bayani kan yankin Scandinavia idan Malam Musa na saurare ga abin da ya saukaka yankin Scandinavia kusan tsibiri ne da ke can arewacin Turai to sai dai ruwa bai masa da'ira kwata-kwata ba wani sashin sa ya hadu da wani yankin kasa kamar yadda yakan faru a lokuta da dama akwai takaddama kan adadin kasashen da suka yi yankin na Scandinavia to amma abinda aka yi ittifaki akai shine yankin na Scandinavia na ainihi masarautu uku suka yi shi wato da masarautar Norway da masarautar Sweden da kuma masarautar Denmark to amma ana nan ganin cewa kasashen Finland da Ireland baya ga makwabtaka da yankin na Scandinavia sun kuma yi matakar kama da yankin ta fuskar harshe da al'ada da kuma siffar mutane don haka sai wasu manazarta suka shiga sa Finland da Ireland cikin jerin kasashen Scandinavia don haka sai adadin kasashen Scandinavia ya zama biyar ga masu wannan ra'ayin ko fassarar to amma a hukumance duk da waɗannan alaƙoƙin idan aka hada kasashen Finland da Ireland da masarautu ukun ba a kiransu Scandinavia ba, ana kiransu kasashen Nordic ko kuma yankin Nordic. Ma'ana a hukumance har yanzu masarautun nan uku ne kadai Scandinavia. Idan aka fadada aka hada da Finland da Ireland ana kiran wannan hadin kasashen yankin Nordic. Game da al'adu da harshe kuwa Scandinaviawa dai akasari tsatsin Jamusawan da ne. Suna da kamannin Jamusawa ta alamar karfi da jimiri. Al'adarsu dama ta Jamusawan da din ce. Haka zalika harsunan su da nauyi ba kamar Turanci ba. Kuma suna amfani da harsunan juna musamman ma a yankunan da ke daura da kan iyakokinsu. Game da asalin kalmar Scandinavia kuwa, dama akwai wani yankin Denmark wanda a yanzu ke cikin Sweden, wanda ake kira Scania. Daga nan ne a ƙarshen ƙarni na 18 sunan Scandinavia ya samo asali. To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Alhaji Musa Yola wanda an samu na tambaya kan tarihin Fulani da wakilin mu a Abuja Nasiru Adamu Ilhikaya. Ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai makon gobe.
Ibrahim Kalma Sigarba aka saurara da maimacin shirin amsoshin tambayoyinku. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Abdulmaliku Sa'idu mai biredi tashar Bagu Gusau, inda ya ce, "Hakika matakin raba katinan jefa ƙuri'a a rumfunan zaɓe da hukumar za ta fara, domin tabbatar da katinan zaɓen sun je ga masu su, abu ne mai kyau, domin wahalhalin da ke faruwa wajen karɓar su a shadkwatar ƙananan hukumomi ke sa mutane ba sa zuwa karɓa." Sai sakon Musa Hadarin Asba da Magaram ya ce, "Salam biyoye Hausa, fatan alheri zuwa gare ku. Muna kira da gwamnatin Najeriya cewa ya kamata ta gaggauta ɗaukan mataki a kan 'yan gudun hijirar yankin Baga domin suna cikin mawuyacin hali." Sai sakon Husain Alhaji Ali mai gishiri Rijau ya ce, "Salam biyoye Hausa, hakika sake kwato garin Baga da sojojin Najeriya suka yi a hannun mayakan Boko Haram. Wannan abin a yaba ne, da fatan gwamnati za ta ƙara baiwa sojojin makamai masu inganci domin tunkaran mayakan. A ƙarshe ina roƙon Allah ya ƙara jaddada mana zaman lafiya a Najeriya da ma sauran ƙasashenmu baki ɗaya. Amin." Sai saƙon Yusuf Yusha'u Faki Isuhun Dila ya ce, "Hakika zaben ƙasar demokuraɗiyyar Congo na nuni da cewa demokuraɗiyya na ƙara samun tagomashi a nahiyarmu ta Afirka. Ganin yadda ɗan takarar da ba a zata ba ya kai labari, da fatan irin wannan zaɓe zai ci gaba da ɗorewa a nahiyarmu ta Afirka. Amin." Kafin mu kammala shirin ga labarai amma a taƙaice.
A takaicen, Amurka ta bayyana jiya jama'a cewa ta fara aiwatar da tsariyar janyewar sojojinta da ke yaƙi da ISIS a arewa maso yammacin Siriya. Mai magana da yawun hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon Sean Robertson ya bayyana a rubuce cewa ana aiwatar da matakin soji da ake kira Operation Inherent Resolve ne bisa ga wani jadawalin da hukumomi a Amurka ke tafi da shi. Rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka da aka yi ya kafa tarihi a yau dinnan Asabar. Yau rana ta 22 wannan rufe ma'aikatan da aka yi ya zama mafi tsawo a tarihin Amurka. Jaridar New York Times ta ce jami'an hukumar bincike ta FBI sun damu matuƙa da take-taken shugaba Donald Trump bayan da ya kori shugaban hukumar bincike ta FBI din James Comey. Don haka suka shiga binciken koshin yana zagon ƙasa ne ga muradin Amurka kuma yana haɗa kai da Rasha. Binciken da zuwa yanzu bai tabbatar da hakan ba.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai da daddare za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya, da Solomon Abu wanda ya haɗa mana sauti da injiniyanmu na wannan lokaci Baltek, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa sai an jima.
restez branchés sur le monde avec VO.